Sashen Hausa Amurya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma kan mita 25. A Jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon Murya Amurka na VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Far'a Dalol da kuma Niya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauraron abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labarai muna tafa da rahoto kan tsayar da agaji ga mata masu juna lokacin haihuwa da hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Dinkin Duniya ta ya asibitocin Jamhuriyar Niger. Muna tafa da sabon shirin tsintsiya wanda ya mai gurabun shirye-shiryen addini da kuma zauren dattawan arewa, sai kuma wasanni a takaice, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. ‘Yan sandan kasar Belgium sun bada sanarwar hallaka wani dan ta'adda dauke da wata sharbebbiyar ruka yayin da yake takabbarar Allahu Akbar, inda yayi wa wasu mata guda biyu rauni, ‘yan sanda biyu. Haka kuma abin ya faru ne a wajen wata charge office a garin da ake kira Tolerai, kwatankwacin tazarar kilomita 50 daga kudancin Brussels. Dan sanda na uku daga cikin waɗanda aka ji wa rauni shine dan kara masa harsashi, inda daga baya dan ta'addar ya mace a wani asibiti da aka kaishi. Prime Minister kasar ta Belgium Charles Michel ya bayyana alhininsa ga iyalan waɗanda abin ya rutsa da su aka ji wa rauni, tare da yin Allah wadai da wannan harin wuka na ta'addanci. Wannan harin ya biyo bayan mutuwar wasu mutane 32 ne wanda suka halaka a watan Maris da ya gabata na harin bom din ta'addanci da aka kai a filin sauka da tashin jiragen sama na kasar, tare da tashin jirgin kasa duk a cikin Brussels. Kasar dai tana ankare tun daga lokacin da wannan abu ya faru, inda take ƙara lura da yiwuwar kai hare-hare na ta'addanci a cikin kasar. ‘Yan sanda a Brazil sun cafke wani ɗan ƙasar Iran bisa zargin alaƙa da ta'addanci a birnin Chowe a yankin kudancin ƙasarsu. Jami'an leƙen asiri na ƙasar ta Brazil sun daɗe suna bibiyar sawun al'amuran ɗan ta'addar, inda a ƙarshe suka cafke shi tun a watan Yulin da ya gabata suke bin diddikinsa. Tuni dai aka gabatarwa da Furiya Faikani takardar amincewa da kama shi a kai gaban ƙuliyaman ta Sabo, haka kuma da takardar da ke ba da izinin a mai da shi zuwa ƙasarsu. An kuma kama shi ne yana kokarin shiga Uruguay ta motar haya ta bus. Ma'aikatar gwamnatin tarayyar kasar ta al'amuran yau da kullum ta ce an miƙa takardun fidda shi ne daga kasar a sakamakon zaman da yake yi a cikin Brazil ba tare da cika sharuɗan shiga da zama a kasar ba. Sun bayyana cewa wannan ka'ida doka ce ta yin wajarar da mutum ita ce kadai wadda suke amfani da ita domin magance shige da ficen bakin da ba a san da zamansu a cikin kasar ba, wanda kuma suke zaune ba tare da izini ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke Washington DC. A yau Asabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da tattaunawar zaman lafiya da ake tsakanin 'yan Sunni a Yamal da kuma 'yan Shi'ar Houthi da ke Bore. Haka din ya biyo bayani bayan yunkurin da 'yan tawayen suka yi na naɗa shugaba a ɓangaren da suka mamaye tuntuni suke Bore tun a shekara ta 2014. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya mai shiga tsakani Ismail Old Sheikh Ahmed ya bayyana sanarwar ya dakatar da wannan tattaunawa, tare da cewa zai yi aikin ganawa da sassan biyu daban-daban a lokaci daban-daban, tare da cewa zai yi aikin ganawa da sassan biyu a lokuta daban-daban don cimma yarjejeniyar zaman lafiya bisa tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya na yankin Larabawa. Ya kuma buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu da su tabbatar sun yi mai yiwuwa wajen shawo kan mutanensu don samun haɗin kai na zaman lafiya da lumana maimakon kashe junansu. Sannan Old ya ƙi yarda ya bayyana wannan abu na matsayin tattaunawa a matsayin abin da bai yi nasara ba. Ba dai wata rana da jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ware a matsayin ranar da za a sake zama teburin shawarar, amma ya ce suna iya komawa kan zaman tattaunawar tasu a nan da wata ɗaya mai zuwa inda hali. A ƙarshe, shugaban Amurka Barack Obama ya yi fatan alheri da nasara ga 'yan wasan Amurka da suke kira Team USA da ke halartar wasannin Olympia da ake yi a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil, inda ya ƙara godewa 'yan wasan ƙasar har ma da waɗanda suka halarci wasan Olympia na nakasassu da aka yi a duniya game da ƙwazonsu. Ya bayyana cewa 'yan wasan suna wakiltar katafariyar ƙasa Amurka mai albarka, ƙasar da ke ba da dama ga 'ya'yanta ba tare da waiwayar ta ina suka fito ko kuma asalinsu ba. Matuƙar mutum yana da tarbiyya da bin doka da kuma hangen nesa da sanin makomar kasar tare da kishinta. Wannan wasan na Olympia shine wasan farko da wata kasar kudancin Amurka ta karbi bakuncin sa. Ya kara da cewa ƴan wasanni daban-daban na Amurka sun fito ne daga jihohi 46 sai kuma babban birnin tarayyar kasar wato nan Washington DC da kuma tsibirin da ake kira Virgin Islands. Karshe shugaban Amurka Obama ya bayyana cewa ƴan wasan na muku fatan alheri, ya rufe da cewa maza ku garzaya domin samu mana gwalagwalan lambobin yabo.
Labaran duniya kenan aka saurara. Tumadalla, hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'umma ta soke bada tallafi ga asibitocin jamhuriyar Niger domin daukewa mata ko mazajen su nauyin biyan kudade wuraren haihuwa cikin asibitocin nan. Mata da mazaje da yawa sun yi korafin wannan mataki.
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'umma da ake kira UNFPA ta aika ma asibitocin jamhuriyar Niger takardar shaida musu cewa daga yanzu ta soke tallafin da take ba su domin kula da mata da suke zuwa wurin haihuwa asibitocin kasar kyauta, abinda yasa hukumomin asibitin kiran taron manema labarai domin sanar da su halin da ake ciki game da wannan zance. Kamar yanda Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadar wa a hukumar asibitin birnin Kwanni yayi a safiyar yau, inda yake cewa
mun kuna tuna kwanaki na kusanta muku da cewa akwai abubuwa da ake yi nan gidan likita kyauta ake su ciki nasa karba aihuwa. To wannan karba aihuwa yau da yan shekara biyu da ake yin ta kyauta, saboda wannan FINIAP kungiya ta duniya mai kula da al'umma tace ta samu ne dan tallahi za ta daukewa kyauta ga jama'a zuwa tsawon wani lokaci. To yanzu ga labarin da muka samu, yau da shekara guda tun Ut ta bara, shekara watan 8 na bara, sun tsaye da biya, suka ce sun amaido biya ga yadda yake gada. To shi yasa muka son jama'a su gane da daga ranar Litinin mai zawa an maido biya na aihuwa. Kenan shi yasa muka kira ƴan kawun watsa labaru mu aika ma duk wanda ke hodi a ji cikin garin Kwanno wasiƙar da ta zo mu daga sama dan saboda su tabbatar da zancen. Kenan shi yasa muka kira ku.
Shi dai wannan tallafin da hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'umma UNFPA ke kawo wa sha'anin kiwon lafiya a jamhuriyar ta Niger tana yin sane da zummar ƙara ma ɗiya mata azama domin zuwa asibiti wurin haihuwa maimakon su yi shi a gida domin rage yawan mace-macen mata da yara sabin haihuwa a wuraren haihuwar a cikin kasar da ke ɗaya daga cikin ƙasashen duniya inda adda mafi girman mace-macen iya mata da yara sabin haihuwa a wuraren haihuwar. Abinda yasa al'umma cewa ya kamata gwamnatin kasar ta nemi hanyoyin samu wani sabon tallafi domin a ci gaba da wannan aiki.
Gida babu daji wanda duk wanda Allah ji suwa lamu lahiya a sako ta tato daki ta miji ta samu amir ne ba ta babu kudi.
Sai mu ce lalle tallahin nan cire shi gaskiya shina da illa ga talaka da yawa. Dalili shine yau abinda kowa sani dai an dau lokaci in matarka ta aihu waɗannan kuɗi da ake biya ba za a biya su ba, amma kaga yanzu kasancewa an cire wannan tallahi kenan abu ne wanda yana da nauyi ga jama'a. Kiran da muke gaskiya magabata su dibi halin da talaka suke ciki,
wani ko abinci da gida ne ba shi da matar shi ta aihu ta ta likita ta aihu ko ba gaskiya ba. To mu muna son saboda Allah da Annabi azan taimaka ma bayan Allah.
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida mamma Haruna, masu sauraro ku gyara zama ga Jumai Ali da sabon shirin nan Ful na tsintsiya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya, babu wani tsintsiya,
tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jumai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da zai yi kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki. Shirin zai yi kokarin fadakar da jama'a yadda za a fahimci juna tsakanin dukkan addinai da kuma kabilu domin a samu zaman lafiya.
Imam Nuran Ashafa da Pastor James Wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinan Najeriya da ke Kaduna sun zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ma ba su bin wata addini sun fahimci juna an zauna lafiya. Shin me ke kawo cikas ne ga wannan yunkuri da suke yi na ganin cewa an fahimci juna tsakanin addinai da ƙabilu? Ga abin da Pastor James Wuye ya ce.
Farko ina so in tabbatar ma masu sauraron mu cewa yawan abin da ke kawo wannan shine da farko akwai yan kwangilan takaddama wanda su fa sai ana kicin nan suke samun abinci da sha. Na biyu akwai tattalin arziki wanda ya dama mutane ba a samun yanda ake so, don haka sai amfani da matasa a yaudare su a cusa musu rayin addini. Sannan rashin cikakken gwamnati da wanda ba sa ba da abin da yake kamata ga al'ummarsu, sai ya ba waɗansu masu so su mori wannan kasawa na gwamnati su cusa ra'ayoyi a zuciyar mutane don su je su yi abin da ba daidai ba. A takaice a gare ni ababen da ke iya kawo wannan, kuma da miyagun malamai waɗanda suke su dai in ba dai an ɓata mutane ba, amma mutane izilanci an kawo rashin jituwa ta wurin furce da wa'azin ƙarya da kuma zuga mutane, to su fa ba su ji an biya musu bukata ba. Ire-iren waɗannan ababen a takaice su suke hayayyafar da wannan.
To kai kuma Imam Nuren, me kake ganin yana kawo cikas ga samun duk da kokarin da ake na ganin cewa an samu zaman lafiya?
To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan haka babu shakka na goyi bayan maganan da pastor yi anan akan cewa akwai matsaloli na ƙasa wanda yake ba ta'allaka da addini ba da wanda suke amfani da shi suke haddasa wannan fitina. Na biyu muhimmi shine wanda suke sa rigan addini. Yan siyasa sun shigo cikin rigan addini wurjejen suna amfani da addini domin biyan bukatun kansu. Na biyu akwai kamar da magana kan shedanun malamai. A Musulunci an ce da cikin alamomin tashin kiyama ulama usu'i, shedanun malamai irin malaman fir'aunoni za su shigo cikin jama'a su katutu. Waɗansu sun sani su kuma tace sanin saboda kwaɗayin duniya da abin son ransu. So juya ala akalan mafi yawan talakawa mabiya addinai wajen kiyayya da kyama. Don Musulunci ba addinin kiyayya ba ne, ba addinin kyama ba ne, ba kuma addinin cin fuska ba ne, wayayyen addini ne tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka waɗannan kuma suka sa rigan nan na cin fuskan mutane da cin mutuncin bayan Allah. Waɗansu ne wanda ke ba addini ba ne ta aiko da su ba, wani biyan bukata ne na kai yasa suka sa wannan riga.
To Imam, to Imam, mun kirkiro wannan shirin ne, da ma sashen Hausa ya kirkiro wannan shirin ne da ganin yadda za a fahimtar da mutane muhimmancin zama lafiya. To yaya za a shawo kan su matasa, tunda su aka fi amfani da su, ya za a shawo kansu akan cewa idan an zo an neme su din nan kada su yarda da yaudara? Yaya za su gane me a wani, yaya me za a yi, me hukumomi za su yi, me iyaye za su yi, me jama'a za su yi? Imam, da kai za mu fara.
Okay, alhamdulillah. Wannan tunda ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana me tarbiyya, ya kuma ake tarbiyantar da dan adam mutum tun yana ciki. Na farko tarbiyya na farko yana hannun iyaye ne, yana hannun uwa da uba. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka nemi an zaka aure ka nemi madanka uwa ta gari, haka ke ma in zaki aure ki nemi madanki uba na gari, dan da zaki haifa in Allah ya baki haihuwa, dan da zaka haifa in Allah ya baki haihuwa. To anan sai kasance usulubin aure, dalilin yin aure, maimakon a yi dan Allah, dan ibadan Allah, sai aka sa wani abu a gaban da yake ba Allah ba. Saboda haka ba shiga dan tarbiyya ba, dan neman uba na gari, dan uwar da take da tarbiyya ta gari ita ce za ta yi maɗanta cikakken tarbiyya na gari. To wannan shine babban kuskure na farko da muka samu. Na biyu iyaye mafi yawa a yau akwai nauyi a hannunmu. Na biyu malamanmu da suke karantar da 'ya'yanmu mafi yawa sun rasa wannan tarbiyya. Ɗabi'a ta tarbiyyar da ya kamata su tarbiyyantar da 'ya'yansu ba su ba su da tarbiyyar da za su ba yara. Saboda haka sai kasance na biyu mutanen ƙwarai mutanen kware abin koyi sun yi kadaita a cikin mutane ma'ana sun yi kadan a cikin al'umma sai kasance maimakon a samu gwanin ko an kace yaro waye gwanin ka maimakon ya kawo tsali ibali wanda yake muqarrar tattal akhlaq din shi ya adu sai ga yaro ya ja dauko wani shiriri ta can wani wofi can shine gwanin ta ta haka ne muka fara yin babban asara shine muke cewa yanzu in za a gyara ya da usulubin da muka dauka me kuma usulubin da muka dauka number 1 a ciki shine cewa kowanne yaro iyaye su tashi kai tsaye malaman makaranta su tashi kai tsaye a saki tantance malaman nan da aka dauka aiki shin sun ma san me suka zo yi ko ko wani abu ne daban iyaye kuma saki tashi kai tsaye dan Allah zai kawo su da laifin dan nan da suka haifa suka bar shi ya lalace a wannan duniya nauyin zai koma ka fadan su wannan shine kiran da muke yi yanzu kuma matata muka ce in wani yake ku zo mu je ta'addanci ku ce sa dan kudan shi a gaba mu ga danka a gaba sai mu bi shi
sir pastor kai kuma me za ka kara akan wannan batu
eh to nagode shi abokin aiki na mallam ya fitar da abubuwa masu amfani wanda ya kamata duk a yi da bugu da kari abin da zan kara shine kan iyaye domin ababen da muke samu rashin jituwa da ake samu yawan hayayyafan takaddama da rikici da ke shigowa cikin mutane iyaye ne da yawa suke da wannan domin me misali ce iyaye a yau akwai zance na batanci da muke wa junanmu idan yau uwa ko uba ya tsaya ana magana waɗansu wato wanda ba addinin mu ba sai mu danga musu magana na kaskanci magana na batanci magana wanda shi littafin Bible ya hana domin Bible ya ga mana cewa duk wanda yace ma dan uwan shi raka to lalle za a yi mai shari'a rakan nan kuwa kamar zagi kenan kadi ne to sai kaga muna magana akan wa'ancin da wani suna na batunci wanda ba amfani a ce wa'annan ya ɗan baiwan a ce wannan ya ɗan gidan wani kaza marasa bi to yaro na girma da wannan sai kaga babu kima na wa'ansu a gaban sa to bayan wannan malaman addini yanzu kowa yana talla ne yanzu ma ruhin addini da ya kamata a dauka na girmama na mutuntawa na nuna kauna an daina shi kowa yana son ya samu abin da zai zuba aljihunsa ne aka maida addini ya zama fili dandare na kasuwanci kai aka siyasance addini a wuraren ibadunmu waɗansu ba a maganan komai sai na siyasa ba zancen Allah ba kuma zancen sarki sai zancen me za ka samu me za ka tara ya za ka mallaki duniya an daina gallan aljanna to ire-iren ababen nan sai ya kawo mutane gasa sannan ga wani al'adu da muke da shi wanda suke kokarin su samu shiga cikin hali mara kyau so mutane sai su ga duk inda za su samu abun hannu su biya waɗannan al'adun waɗanda kaman a gurin aure a gurin bikin rasuwa wanda ba a ce sai an kashe kuɗi ba mutane na shiga to eh an kawo musu talla irin na abin da zai kafata sai ga an siya sai ka nan da nan ana kishin juna ana so a kashe juna ana magana fatanci to duk wanda yayi haka kaga ba daidai bane shi sa muka tsaya muna ilmantar da malamai
to pastor James wuya dai hannunsa ɗaya ne a shirin wannan fili na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji abin da yasa aka guntule masa hannu ku kuma ji dalilin da yasa waɗannan malamai guda biyu wato Imam Muhammad Nuran Ashafa da shi Pastor James Wei suka fara wannan kokari na ganin an samu zaman lafiya abin da ya sauka kenan a wannan sabon shiri na tsintsiya madaurin ki daya a kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin a huta lafiya
na dare rana shi za mu sa gaba ba zancen takaddama ba tsintsiya madaurin ki daya babu wani
Madalla masu sauraro ga Ibrahim Garba da Zauren Dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saduwa a sabon shirin nan na zaman takewarmu. Za mu share fagen shirin da bitar yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance sabbin jakadu 47 da shugaba Buhari ya tura, inda a ƙarshe ta sassauta tambayoyin kwakwa don kaucewa taɓa ƙimar wasu jakadun da aka samu waɗanda suka samu cikas gare da takin Najeriya. Baya ga kaddamar da layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna, gwamnatin Najeriya ta janye aikin gina garin MFIM da zai ci biliyoyin naira. Mutane da dama sun soki lamirin shirin, amma MFIM sun nuna rashin jin daɗin su ga janye aikin. Imran Adam mai sharhi ne a Abuja.
Ba maganar mutum zai dubo ɓangaren me zai kawo mai aljihunsa ba, shin ya ɗabi'ar kuma al'ada ko kuma ince tarbiyyar mutanen yankin zai kasance, shi ma abin tashin hankali ne.
Gwamna Erufai na Kaduna ya kafa kwamitin mutum tara don tsara aiwatar da binciken kwamitin irin gamar ƴan shi'a da sojoji a Zaria.
Za mu yi namu, wanda gwamnatin tarayya za ta yi, za ta yi nata. Akwai abubuwa malaman sunna kaɗai za su iya gyara abu.
Babbar kotun tarayya ta soke kwamitin makarfi a jagorancin PDP da hakan ya bawa Alimadu Sharif nasara, da alamu takaddamar dan majalisa Abdulmumin Jibrin da kakakin majalisa Dogara zai kai ga kotu. Nasiru Adamali, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren hange daga na gaba. Yau masu yi ma 'yan arewacin Najeriya hangen su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa, da kuma tsohon shehin malamin jami'a a sashen ilimi Profesa Thomas Kola Wale Adeyanju ga Alhaji Balaraba Musa.
To ni dai abin da zan ce ma mutanen arewacin Najeriya, daure su ga cewa Najeriya ta zauna ƙasa ɗaya mai ƙarfi. Wannan haƙin ya tabbata a kan 'yan arewa fiye da 'yan kudu, domin 'yan arewa sun yi fa shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki. Abokan zamansu wasu ba su fa shekara ɗaya ba lokacin da Bature ya zo, shi ne suka san maganan zama da jama'a da mulki. Saboda haka kila 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Na biyu kuma 'yan arewa ɗin nan sun fi 'yan kudu yawa. Na uku 'yan arewa ɗin nan sun kudu yawan ƙasa. To mutumin da Allah ya same shi da ya ba shi wannan baiwa, menene zai yadda ya shiga rigima ta banza da wofi? Ai, babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shi ne su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya, kuma arzikin ƙasar nan ya bankama, kuma su 'yan arewa su za su amfani fiye da kowa, saboda duk da maganar da ake cewa na game da mai da sauransu, in yau za a sami shugabanni za su abin da ya kamata, to arzikin da za a samu a arewa sai ya rufa na kudu uku kuma fiye da haka. To 'yan arewa duk da wannan daraja da Allah ya ba su, da fifiko da Allah ya masu, ko da yake ba su gane ba wasunsu, akwai matsala sosai sosai wanda yake an ba a kawar da matsalan ba. To a sha'anin zaman ƙasar nan da wuya a zauna lafiya da 'yan arewa. Matsalolin nan guda biyu ne. Na farko sha'anin ilimin boko, da yawan mutanen arewa an sami wani yanayi yadda yake da wuya a zauna lafiya da su, kuma ba laifinsu ba ne, domin hanyar da za a ci amfanin waɗannan abubuwa sun dode na 'yan arewa. Ilimin boko muhimmi ne. To yanzu halin da ake ciki, kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko da shekara 40. Wato in ma da mutanen arewa za su yi babban ƙoƙari a ce ma su 'yan kudu zakata ba za su ci gaba da neman ilimin boko wanda kuma ka san ba zai yiwu ba, to sai ai shekara 40 arewa za su ci ma kudu. To in ko aka ce ilimin boko ne 'yan arewa za su sami kamar 'yan kudu ba, to ba za su lafiya da 'yan arewa. Dan shi ilimin boko ɗin Allah ya sa shi mu a nan sashin da shi ne za hanyar ci gaba da sauransu. Kuma ilimin kyauta tun daga primary har jami'a, kuma daga primary zuwa secondary abu ne mai yiwuwa. Arzikin ƙasar nan ya daina gaske za a iya wannan abu.
Shi ma Profesa Adeyanju ya ce dole ne a sake lale arewacin Najeriya.
To assalamu alaikum jama'a, suna da Profesa Thomas Adeyanju daga Kaduna. Muna fata Ubangiji zai ba wannan gwamnatin jagora ta kammala alheri da take son ta yi mana. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su gyara mana wannan babban ƙasa. A lura da abubuwan da suka kamata a yi. Zai magana jari ce littafi ta uku na marigayi Abubakar Imam. Akwai gargaɗi nan da suka shafi waɗanda aka dankawa mukami a lura da mutane, a ji tsoron Allah, a tausaya wa mutane, a zaɓi mutane waɗanda za su taimaka, kuma fa a kowane lokacin da kowannenmu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi. Ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ba sai mun haɗa kai, mun taimaka waɗanda muka zaɓa, mun goyi bayan su yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya. Ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake. Waɗanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashin, su ma kansu Allah ya sa dai su daina ta'addanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a gabashin Najeriya. Waɗanda ake kira Boko Haram. Don Allah gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin ba za mu samu cin gaba ba. In dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali, mutane ba za su zauna sosai ba, su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi.
Da tattaunawar muka kammala shirin na zaman takewarmu na wannan makon, sai kuma sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu.
A gaida Ibrahimu.
Wasanni a takaice.
Kasar Amurka ce ta farko da ta soma lashe lambar zinari a gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle wato Olympics ta wannan shekara. Yan sawoyi kalilan da buɗe gasar a birnin Rio na kasar Brazil. Yar kasar ta Amurka Jeannie Trasher ta lashe lambar zinarin ta farko ne a gasar harbin bindiga na tazarar mita 10. Wannan ce nasarar Trasher yar shekaru 19 ta farko a matakin ƙasa da ƙasa. A Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya jinjina wa ƙoƙarin ƴan ƙwallon ƙasar, ƴan ƙasa da shekaru 23 akan doke ƙasar Japan a gasar wasannin na Olympics da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Brazil. A wani sako da ya aike da shi shugaba Buhari ya ce wannan nasara wata manuniya ce da kuma ƙwarin gwiwa ga sauran ƴan tawagar ƙasar da ke fafatawa a wasanni daban-daban na gasar. Mai horar da ƴan wasan Manchester United ta Ingila Jose Mourinho ya mai da martani akan sukan lamirin sa da takwarorinsa na Arsenal da Liverpool wato Arsene Wenger da Jurgen Klopp suka yi dangane da kudin da ya zura a zawarcin dan wasan gaba na Juventus wato Paul Pogba. Sukan lamirin na Mourinho dai ya biyo ne bayan kebe fam miliyan 100 domin mallakar Pogba din da United ta yi. Mourinho ya ce idan da shi ne ya yi haka sai a ce ya saba ka'ida, amma tun da wasu ne suka yi ba wata magana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To kafin mu karkare ga takardun labaran duniya.
To Ibrahim, ɗan sandan Belgium sun ba da sanarwa hallaka wani ɗan ta'adda ɗauke da sharbebiyar wuka a yayin da yake takabbarar Allahu Akbar, inda ya jiwa wasu mata guda biyu raunuka tare da wasu ƴan sanda guda biyu. Abin ya faru ne a wajen wata charge office da take garin Charleroi kwatankwacin tazarar kilomita 50 daga kudancin Brussels. Ɗan sanda na uku daga cikin waɗanda ɗan ta'addar ya jiwa rauni shine ya danƙara masa harsashi, inda kuma ɗan ta'addar ya mutu daga baya a wani asibiti da aka kai shi. Haka zalika a kasar Brazil, ƴan sanda sun cafke wani ɗan ƙasar Iran bisa zargin alaƙa da ta'addanci a birnin Chowey a yankin kudancin ƙasarsu. Jami'an leƙen asiri na ƙasar sun daɗe suna bin sawun al'amuran satun daga ranar 15 ga watan Yulin da ya wuce. Tuni aka gabatarwa da Poria Pekani takardar amincewa da kama shi da kuma takardar da ke nuna an yarda ma a maida shi zuwa ƙasarsu. An kuma kama shi ne a lokacin da yake ƙoƙarin shiga ƙasar Uruguay ta hanyar bin motar hayar bus. Ma'aikatar gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana cewa an mika takardun fidda shi ne daga kasar sakamakon zamansa a Brazil ba bisa ka'ida ba. A yau Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da tattaunawar zaman lafiyar da ake tsakanin ƴan sunnin Yamal da kuma ƴan Shi'ar Houthi da ke bore. Hakan ya biyo bayan yunkurin da ƴan tawayen suka yi na nada shugabanci daga ɓangaren yankunan da suka mamaye tun a shekarar 2014. Haka kuma mun ji cewa shugaban Amurka Barack Obama ya yi fatan alheri da nasara ga ƴan wasan Amurka Team USA da ke halartar wasannin Olympia da ake yi yanzu haka a Rio de Janeiro na ƙasar Brazil, inda ya bayyana cewa suna alfahari da ƴan wasan nasu game da rawar da suke takawa wajen wakiltar katafariyar ƙasa Amurka mai albarka wanda ba ta nuna wariya na inda ƴan wasan suka fito matakar suna bin doka da kuma yin kishi ga ƙasar tasu.
Mal sauraro da wannan muka zo karshen shirinmu na yau. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko voahausa.com. Kuma da safe za mu sake fitowa ta radio da karfe 6 na safiya a gogon Najeriya. Yanzu a madadin Usman da kuma Grace wanda ya kula da ɗakin shirye-shiryen, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya.